بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar ranar Asabar 27 ga watan Safar shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wanda ya dace da 24 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2022. Wannan shine kasaf na 119 cikin jerin kasusuwar karatun littafin Al-Istiqama, wallafar al-Imam Sheikhul Islam أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، الله يبارك فيك يا فتامسا. شيخ الإسلام ابن تيمية يروي توانا بتاكين دومن بياني أكم منهج مدي ديجي مسمى جمادا فسر نص وشاع القرآن يجرما دادي ثم زه الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونكير على كذا أحاديث الصفات. أما كما تدي أذكر أما في ولد تفنسا ينا يوي تبجرو المسألة لي دبند جمادا تسكي كيفي جوانا المسألة. Ya yawaita dauko maganganu da maida zance akan su daga littafin Ar-Risalatu Al-Qushayriyya wallafar Abu Qasim Al-Qushayri. Yana mana magana akan abubuwan da ke da alaka da asakar da irin yadda sufaye suke kallon sa. Kafin mu shiga karatu, akwai labari da muka samu na rasuwa na mahaifin daya daga cikin ƴan uwa malamai masu da'awar salafiyya a wannan yanki namu. Shine Dr. Muslim Ibrahim na Kano, Allah ya mai da shi rasuwa, kuma da safan nan ma za a mai da na'iza, kuma mu sa shi a cikin addu'a, Allah ya gafarta masa, Allah ya mashi rahama, Allah ya sa ya huta, Allah kuma ya ba iyalansa hakuri. Mahaifinsu Dr. Muslim da kuma ɗan uwansa Malam Dr. Muhsin Ibrahim, Allah ya gafarta masa, Allah ya ba su hakuri. A darasinmu da ya gabata mun fara tattaunawa akan wannan matsala da mallam ya bijo game da abin da ke da alaka da wato masalih al-mursala, yadda ake ikibar, yadda ake kallon maslaha da mafsada, yadda ake kallon idan aka samu tazahumul masalih, wato abubuwa da yawa da suka bijo suna tunkarar junansu, wanne ya fi kamata a yi. Malamai sukan ambaci abin da ake ce mu khairul khairai da kuma sharrul sharrai, wato ga abubuwa guda biyu masu kyau, ɗaya ya fi ɗaya alkhairi, wanne za a fara gabatarwa, ko kuma ɗaya ya fi ɗaya sharri, wanne za a ainihin yi condoning a madadin ɗayan. To wannan matsala tana da muhimmanci ƙwarai da gaske a cikin babuka na tafiyar da al'amarin musulmai a addininsu da rayuwarsu. Don haka malamai suke magana da yawa, za mu ga shi Ibn Taymiyya a wurare da dama ya tattauna akan wannan matsala, haka Ibn al-Qayyim, haka Ash-Shafi'i, haka Izzuddin ibn Abdussalam, haka Imam Subki, malamai da yawa musamman malamai masana usul fiqh za ka ga suna yawaita tattaunawa akan wannan matsala. Amma abin da ya kamata mu ƙara da shi a nan shi ne cewa wajibi ne ya zama an yi tahdidin maslaha min al-manzur al-shar'i, abinda ake so a aikata, wanda ake so a samu musulmai da mafita, dole sai an kalle shi kallon da shari'a ta masa, ba kallo kawai na tsura hankali ko ra'ayi ko son zuciyar wasu ba. Sannan ya zama kuma wanda zai yi wannan aikin malami ne masani, malami wanda ya san abinda yake a addini, ba wani mai san rai ko wani analyst kawai ko masoyin zuciya ko dan ma habba wa daga ba, dole sai ya zama malami ne alimun ne shar'i. Zaka suka kirkiri ka'idoji suka tsara su kaman fadin su ad-darar al-ashad yuzalu bid-darar al-akhaf, tsanani ko cutarwa mafi tsanani za a kawar da shi ta hanyar amfani ko daukan cutarwa mafi karanci. Haka yukhtaru ahwan ash-sharrayn, ana zaban sharri din mafi karanci, da kuma idza taqabalat mafsadatani ru'iya a'azzamuhuma darara, idan mafsada guda biyu suka haɗu to ana duba wacce ne tafi kunci a cikinsu. To da irin waɗannan ƙa'idojin duka ne malamai suke kallon abin da shafi al'amarin siyasa, tsarin mulki, demokaradiyya, aiki a hukumomin gwamnati, aiki a hukumar 'yan sanda ko hukumar soja ko hukumar leƙen asiri ta ƙasa ko aiki a bankuna ko aiki a asibiti, duk waɗannan sectors ɗin. To da irin waɗannan ƙa'idojin ake amfani da su a ga me ya kamata musulmi su yi, me ne kuma ya kamata su guji shi, menene abin da za su iya condoning, duk da irin su ake ainihin wato lura da waɗannan karatun boko, aikin soja, aiki a banki, aiki a asibiti da sauran sana'o'i da ayyuka ire-iren waɗannan. Kuma za mu ga aikace kamar da muka buga misali a ran nan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da waɗannan ka'idoji a rayuwarsa. Kuma kalla abin da ya faru a sulhu Hudaybiya, da irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙura ya karɓa a lokacin har wasu manya cikin musulmai, musamman Umar ɗan Khattab da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ma suna ganin bai dace a karɓuwar nan ba. Amma sha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan ikhtiyaru ahwan sharrai da kuma mura'ati a ainihin wato al-maslaha a lokacin. Shi sa zaka ga Allah yana cewa alal misali wal fitnatu ashaddu min al-qatl, fitina tsananin bala'inta ya fi kisa. Da haka shi sa za a kashe mutum ƙwaya ɗaya wanda ke ƙoƙarin ya haddasa fitina ga al'umma, shi sai a kashe shi ko a kama shi a kulle shi don a zauna lafiya. A gara ya tara rai ƙwaya ɗaya akan fitina ta yaɗu a cikin mutane, bala'i ya yawa, abubuwa su biyo baya. Irin faɗin Allah, yas'alunaka an shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabirun وصد عن سبيل الله وكفر به قال يتي المسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل الى ان سنن ده يوا حق كلي وان طائفتان من المؤمنين اتصلوا فاصلحوا بينهما قال يتي فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا لتكم مسلمين راس يعطوا في اي وقت بنجري من المسلمين وادس سكا نوا فتنه في المسلمين shi ne fa in bagar ihdahuma ala al-ukhra fa qatil allati tabghi hatta tafiya ila amri Allah. Suna nan dai ire-iren waɗannan ka'idoji da yawa da yawa a cikin ainihin wato addinin musulmai da rayuwarsu. Don haka daga cikin kawai ɗin da suke reshi a wannan shi ne gabatar da fardu aini akan fardu kifaya. Abin da yake fardu aini za a gabatar da shi akan abin da yake fardu kifaya, sannan gabatar da al-maslahatul amma ala al-maslahatil khassa, abin da zai amfani al'umma duka za a gabatar da shi akan abin da zai amfani wani ɗaya daga cikin mutane. Sannan gabatar da haƙoƙin mutane akan haƙoƙin mahallinsu a cikin misali haƙƙin Allah, shi Allah yana da haƙuri, Allah mawadaci ne. Misali a ce ga wani namun ka bashi kuma kana so kai sadaka ta tsauni, za ka gabatar da wannan haƙƙin na sadaka ta tsauri akan waccan haƙƙin. Kana so ka taimaka da dukiya don a je a yi jihadi, ga kuma haƙƙin iyalanka na ciyarwa, za a gabatar da haƙƙin iyalanka na ciyarwa akan haƙƙin wato sadaka don jihadi. An maka haihuwa kana da rago ɗaya kuma ga layya, za a gabatar da haƙƙin wannan ɗa na haƙiƙa akan haƙƙin layya na ibada. Dole ne daga cikin gabatar da masalih na bayi akan Allah madauki akan na Allah ta fuskar maslaha ta rayuwa. Ina fata mun gane. Haka nan jihadi ana gabatar da shi akan hajji. To da jihadi shi kuma yanzu yin shi maslaha ce amma ga mutane, hajji kuma maslaha ka ce khassa. Ga su nan dai malamai suna ta kawo ire-iren waɗannan abin nan ɗin akan wannan ƙa'ida. Da nan ne ma ake gabatar da neman ilimin addini fiye da shagaltuwa akan shagaltuwa da ibada. Me za ka yi? Za ka nemi ilimin addini don wasu ranar ka karantar da addini ka fahimce shi, ko ka shagaltu da ibada sai ka gabatar da shagaltuwa da neman ilimi akan shagaltuwa da ibada. Haka nan suka ce idan yanzu ga wata mata kamar da ya faru da Ummu Kulthum radiyallahu anha, za ta hijira ta bar ƙasar Makka zuwa Madina ba ta da muharrami, musulunci kuma ya hana mace ta tafiya ba tare da muharrami ba, amma saboda ta fita daga cikin gidan kafirci zuwa gidan aminci na imani ya fi maslaha fiye da ta haƙura ta zauna kawai don ba ta da muharrami. Da haka wata mata yanzu idan ana wani rigima a wata ƙasa ko a wani gari, za ta fita ta gudu inda ta tsira a nan ba ko ba ta da muharrami za ta gudu gara ta take ta wannan dokar ta haramcin tafiya babu muharrami da ta bari a cutar da ita a kama ta ko a mata fyaɗe ko a kashe ta ko makamancin haka a Abdullahi dan Huzafa wani komanda cikin komandojin musulunci ya taba yi da wata kaida wanda malamai suna buga misali da take kamar da Shafi'i ya kawo Ibnu Qayyim ma ya kawo cewa ya je jihadin shi ne komanda sai turawa rumawa suka kama mishi sojoji wajen guda ɗaya biyar sai suka ce idan yana so a sake shi sai ya kama hannun shugaban ya sumbanta yanzu kama hannun shugaban kafirai ka sumbanta wulaƙanci ne gare ka kai musulmi amma kuma kai ka haƙura a wulaƙanta ka kai ɗaya komandan nasu ya fi sauƙi ga musulmai fiye da ka ƙin haka a ci gaba da wulaƙanta mutum 500 suna ƙarƙashin al'asar an kama su a matsayin sojoji kamammu da aka kuma yake cikin sirru alamar da bala sai kama hannun wannan shugaba na kafirai ya sumbanta a madadin haka aka sakin mishi sojojin shi na musulmai na fata mun gane to da irin wannan ne kuma har yanzu ake iya a ɗaukar duk waɗannan ka'idoji a yi ta gwadawa da su sai dai kamar yadda muka ambata shi ne malamai masana musulunci su suke determining me ya kamata a yi me bai kamata ba yanzu kamar a wannan babi na siyasa da suke fuskanta ga musulmai ya kamata mu sauran mutanen gari talakawa mu kame bakinmu mu jira mu ga abin da malamai za su masana shugabanni dattawa wanda suka gajiya suka gaya su ne suke cewa irin wannan masala to wannan yana daga cikin abin da nake so kawai dan ƙara goshin mana akan wannan masala wallahi ta'ala sai malam yake wa ammal ma shuna ala tariqatil khulafa'ir rashidina falaysu akthar al umma yace kaga dai mutane da ke gudana akan tafarkin wato halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu shiri dinnan to wa fa su ne mafi yawa walakin ala ha'ula'i mashina ala tariqatil khulafa an yu'amilu an-nas bima amara Allahu bihi wa rasuluhu min al-'adli bainahum amma wajibi ne akan su dinga mu'amalantar mutane ga abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da kuma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da mu'amalanci mutane da shi na adalci wa ifa'i kulli bi haqqin haqqan da kuma duk wanda yake da wani haƙƙi a bashi haƙƙin sa wa iqamatu al-hududi bi hasabi al-imkan kuma tsayi da haddojin Allah iya iya wasu idil wajibu huwa al-amru bil ma'ruf wa fi'lu kuma abin da ke kan mutum na wajibi shine umarni da kyakkyawan aiki da kuma aikata kyakkyawan aiki wallahi anil munkar wa tarki da kuma barin munkari da kuma wani hani daga munkari da barin aikata munkarin bi hasabil imkan fa idza ajaba atba'ul khulafa'ir rashidina an dhalika قدموا خير الخيرين حصولا وشر الشرين دفعا مسلمين آل السنة مبيا وأن ننشوا قبلنا مسلمين في إذن سكر كافة أي كتبون أبو تسيسي أمرني سيس نيمون نينين الخير اللي يفتايم سي أسامة دشي نيكم الشر اللي يفتايم سي أتوك دشي والحمد لله رب العالم بيشي قولي أنا تبتد الله وبنجي مسالك dama yana magana ne akan wato cewa shi musulunci ba yana ikibari da yawa ba yana ikibari ne da nagarta dan haka hayya kawo ayoyi da hadisai waɗanda suke nuna zargi da aka yi mai yawa da kuma nuni zuwa ga falalar abin nan marasa yawa da ire-iren shi har yake ishara muka ishara zuwa ga wani mawaki da cikin mawakan jahiliya wanda an ce a zahiriyar ma shi ba yahudi ne a samawan wanda yake waka yana ce idan mar'u lam yudni min al-lu'mi 'irduhu balaysa fa kullu rida'in yartadihi jamil yace fa'iruna anna kalim ajiduna fa qultu laha innal kirama kalim yake cewa ai wata mata da ya nemi aurenta tana aibata shi da cewa su dangin su ba su da yawa sai ce mata ai innal kirama qalil dama mutanen kirki kadan ne a cikin mutane dama ba a san mutanen kirki da yawa ba wallahu a'lam sai malai yake cewa fasl qala allah ta'ala lamma ahbata adama wa man ma'ahu ila al-ard yana so mana bayani a wannan fasli ne akan yadda shaytan ya dauki alƙawarin sai ya fitini banu adam akan siya fitune su sun aikata alfasha da sako wato kamar yanzu ya fara conclude ne akan cewa duk abubuwan da aka tilin safawa wadanda fuqara'un da shehunnai da wasu ubbadu suke aikatawa na alfasha kuma su kokarin su justify wannan abubuwan da suke na sako su nuna cewa ai addini ne ma yake din musu da martani yace asalin tushen wannan abin shine shedan ne yake sanya musu shubuhohi ya nuna musu cewa ai abin nan da suke yi addini ne ma shine zai kawo mana dalilai da cikin alqur'ani mai girma da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tabbatar da dama shedan yayi alƙawarin tsaya haifar da barna ne yawa a cikin banu adam Allah subhanahu wataala lokacin da ya saukar da annabi adam zuwa duniya yake cewa kulna bihu min hajmi'a sai muka ce dukkaninku ku sauko gabaki ɗayan ku zuwa duniya fa imma ya'tiyannakum minni hudan shiriya tana nan daga gare ni za ta zo gare ku fa man tabi'a hudaya wanda dai yabo shiriya ta fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun ko ba su da bakin ciki walladheena kafaru wa kadzabu bi ayatina waɗanda ku shiriyar nan ta zo musu ayoyin mu suka zo musu suka kafirce suka karyata ulaika ashabun nari waɗannan su ne ƴan wuta hum fiha khalidun waɗannan masu dawwama ne a cikin wuta Allah ka kare wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa Allah yake fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan shiriya ta tazo muku fa man ittaba'a hudaya to wanda duk ya bi shiriya ta fala yadhillu ba zai bata ba wala yashqa kuma ba zai iya rashin arziki ba wa man a'rada an dhikri wanda ku duk ya kauda kai daga ambatona fa inna lahu ma'ishatan danka wannan yana da rayuwa matsiyaciyar rayuwa wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma ko wata shirana alqiyama a makance qala rabbi lima hashartani a'ma sai ya ce Allah me yasa ka tashe ni a makance wa qad kuntu basira alhalin da ina gani qala sai Allah ya ce shi kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawm tunsa ai haka ayoyi suka zo gare ka ka kauda kai daga barin su kai ma ka ba ko da kai daga barin ka ba za a kula ka wannan wadannan ayoyi da ke cikin suratu baha suma ma'anar su daya da kuma karin ma ma'ana akan wancan da ya gabata na ayatul suratul baqara Allah ya ce wa man a'rada an dhikri wanda duk ya kauda kai daga ambatona azzikiru anan malamin suka ce shine alqur'ani wanda duk ya kauda kai daga qur'ani suka ce al-i'rad an alqur'an da gaske akwai al-i'rad an tilawati kauda kai daga karatun sa mutum ya karanta alqur'ani da kuma ta'aribuhu lin-nisyan mutum ya dinga bujirar da abin da ya haddace zuwa ga mantuwa ta hanyar adam ta'ahud bin Abi Sallallahu Alaihi Wasallam yake cewa ta'ahud alquran ku dinga bibiyan hajjar wannan shi ma yana daga cikin al-i'rad an alquran dan kuma na uku kuma akwai at-tahawul bi hududi wulakan ta dokokin alqur'ani kin aiki da su na ƙarshe mafi muni shi kuma shine at-takrir ƙaryata alqur'ani ne da masu duk waɗannan suna daga cikin matakan al-i'rad an alquran shi da Allah ba da labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittaqabu hadha alqur'ana mahjura to irin wanda ya kauda kai daga alqur'ani a wani mataki daga su waɗannan matakan shi ne Allah ya ce to lalle wannan yana da ma'ishatan danka yana da rayuwa mai kunci addan huwa shaqa matsiyaciyar rayuwa wasu sun ce da gaskiya malamai ana da kwantatacciyar rayuwa da zai yi a cikin wutar jahannama wasu kuma suka ce addan wani wata kaya ce daga cikin kayoyin gidan wuta waɗanda ake makagare addu'a da su wasu kuma suka ce addan ku yana nufin al-kasbu al-khabith mummunar dukiya da mutum zai dinga samu ko kuma al-kasbu al-haram dukiya ta haram zai samu a duniya wanda yake bin dokar Allah zai samu dukiya ne a rayuwa wacce ke ta haramci ya zo a cikin wata riwaya wanda Ibn Abi Hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa kuma wanda mafiya malamai cikin magabata ita suka sahaha saboda an same ta daga wasu cikin sahabbai kamar Ibn Abbas kamar Abdullahi ibn Abbas kamar Abu Huraira da Aisha da wasu su duka Ibn Jarir ya kawo haka Ibn Abi Hatim haka Imam Ibn Kathir sun kawo cewa addanku anan shine azabar kabari fa inna lahu ma'ishatan danka azabar kabari ake kuma da hadisan suka nuna Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su kunta kabarin dan wuta kafiri ya zama cikin kunci da wahala tsawon zaman sa a barzakh wannan shi yake fassara mafi inganci game da ma'anar addan ba wai a duniya ba ba kuma a lahira ba a rayuwar barzakh idan yake wasu hadisan da suka zo akan haka ba wai hadisai ne marfu'ai ba waɗanda suka tabbata da isnadojin su ba amma dai shi fassara mafi shahara a gun malamin farko Ibn Kathir shi ma yake yake fassara mafi gama daidai to haka da Allah subhanahu wataala yake cewa za a ce masa ai kai ma ayoyin Allah sun zo gare ka sai ka manta su fa nasitaha ai a'radta anha ka kauda kai shine ma'anar annisyar ba kai da ka kauda kai kai ma za a kauda kai daga barinka a kyale ka cikin azaba Allah ta tsare ga Allah yake wa qal kuma ila mala yake Allah kuma ya ce ha ila cikin a'rab kenan qala hadithu ba'dukum li ba'dil azab Allah yake ihdithu ku sauka zuwa duniya al-subut shine landing irin abin da jirgin sama yake saukowa kasa to zamu ga cewa ayoyi da dama a cikin waɗannan suna zuwa da ihdithu da damirin jam'i akwai kuma mai kullu hadifa ko ta cikin wancan baha din ke inda ake ce ihdithu shine malami suka ce damirin jam'i yana daukar ɗayan ma'ana biyu ko dai ma'anan da ikibarin ma ta yi ku cewa al'ummar zuriya Adamu za su zo su yawa su zama al'umma mai yawa ko kuma ya zama damirin da koma zuwa ga su hudu Adamu da matarsa Hawwa da Shaitan da macijiya da wata macijiya da aka ce su sauko gaba ɗaya inda aka ce kuma ihdifa sai zama Adamu da Iblis sai zama shi Adamu wa Hawwa'u taba'un lahu shi kuma Iblis wal hayyatu taba'un lahu haka malamai suka kawo da wannan maganganu cewa a waɗannan gama ya ne za a fassara su ba'dukum li ba'din adu sashin ku mai gaba da sashi wato sashin aljanu da shaitanu suna gaba da sashin mutane wannan shine asalin al-mu'tamar fi tafsir ko kuma sashin annabi adam sashin shaitan akwai gaba sannan ana iya buɗe fassara kuma a ce sashin mutane isu suna da gaba da junansu inna min azwajikum wa auladikum azwan lakum a cikin mutane ana iya samun gaba tsakanin juna da juna sakamakon wani dalili ko wata matsala amma dai al'ummatu shine cewa waɗancan din ake ne Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu shi al'adu za mu ga ya zo lafazi ne wanda yake haka ake kawo shi lil wahid wal ithnaini wal jam'i wal niswa ana cewa adu idan ke lokaci ana iya mishi jam'i a ce a ada walakum fil ardi mustaqarrun sannan kuna da matabbata a duniya al mustaqarr ibn abbas yana cewa shine al qubur domin kafin kabari dan adam bai da matabbata yana ta yawo ne yana yawo ne a bayan kasa amma bayan ya mutu to ne yake samu matabbata inda zai zauna permanent ya gashi har kiyama walakum fil ardi mustaqarrun ay qubur wa mata'un ilahi da kuma wani jin dadi zuwa wani dan lokacin nan shine ko dai zuwa mutuwa ko kuma zuwa tashin alkiyama ko zuwa ajalinku na dai daiwa ko kuma zuwa ajalin jin dadin da Allah ya saka a cikin kaddarorin rayuwa duk akwai wannan fasarori a gun malami qala Allah yace fiha tahyauna wa fiha tamutuna a cikin duniyar za ku rayu kuma a cikin ta za ku mutu kaman min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra tashkin baha Allah yace wa minha tukhrajun ya bani adam ya ku a banu adam kafin nan akwai kissoshi da suka zo da yawa game da kokarin bayani akan ina ne Adamu da Hawwa da Iblis da wannan maciji ya suka sauka suna nan da yawa an ce shi Adam ya sauka a ƙasar India, Hawwa'u ta sauka a abin nan a Amina ta Makka wajen Mash'arul Haram, shi ɗan ya sauka a wani da yake cewa Ubulla a Falastinu da sauransu. Ibn Kathirin da ya kawo su yake cewa duk waɗannan ويرجئ حاصل هذه الأخبار إلى الإسرائيلية. دب وأن اللابارين سنقوم عن الواقع لابارين بنو إسرائيل إيكي والله أعلم بصحتها. ألا شيء فسنة تذكير رسول إن قنسوس إيكي دا ألا يا أتي ألا يا ألا أنت وانا أبو نأيوك أدر مكلفين نمسلمي ولا أمبين إناني إن بأبين أبا ba dubbani a ita kale ne cewa sai an kai inani ko a ita faɗan abin da ya shi shi faɗin. Allah ya ce ya bani Adam qad anzalna ilaykum alaykum libasan yuwari sawatikum, lalle mun aiko muku da ainihin libasan sutura yuwari sawatikum wanda zai rufe al'aura. Wannan aya ko wannan wuri ne malaman kubbe na cewa dalili ce akan wajen tsince a al'aura, kuma dalili ce akan al'aura abu ne mummuna wanda bai kamata dan adam ya dinga bayyana shi ba. Kaga Allah ya kira shi suna sau'a warisha da kuma arrish, shine wato kwalliya wanda ake yi da abin da sutura. Walibatu taqwa zalika khairu, amma fa sutura tsoron Allah shine mafi alkhairi. To menene sutura tsoron Allah? Malamin su ne fassara aƙalla guda hudu. Wasu suka ce shi ne suturar da za a sanya wa ‘yan aljanna ranar alkiyama, kamar yadda Ibn Abi Hatim ya kawo riwayoyi daga tabi'ai a kan haka. Bayan an gama tsayuwa a filin alkiyama wanda za a yi ta tarara, to daga baya kuma ‘yan aljanna za a sanya musu sutura. Sannan wasu a sudi yake cewa libasu taqwa shi ne imanin mutane da ke cikin zukatansu. Ibn Abbas shi kuma yake cewa al'amal salih, aiki nagari shi ne libasul taqwa. Yayin da aka samu daga Urwatu ibn Zubair shi kuma yana cewa libasul taqwa shi ne khashyatullah. Ibn Kathir yake cewa ni waɗannan in muka lura duka maganganu ne masu kusa da juna. Akwai wasu malamai kuma suka ce tsoron Allah da bawa yake ji wanda zai sa Allah ya fitarta mashi laifukansa, wanda ba wanda ya san yana yi sai Allah, wannan shi ne libasul taqwa. Duk dai fassarori masu kusa da juna, libasul taqwa zalika khair, yace zalika khair, zalika min ayatin lahi la'allahu yadhakkaru, wannan daga cikin ayoyin Allah. Watakila su wa'azantu ya bani adama, ya ku ‘ya’yan adamu, la yaftinannakum shaitanu, kar ku bari shaitan ya fitine ku kama akhrada abawaykum min aljanna, kamar da ya fitar da iyayenku guda biyu daga aljanna. Yanzi'u anhuma libasahuma, ya sa aka tutse musu sutararsu. Yuriyahuma sau'atihima, don kuma ya fito musu da ainihin wato al'auransu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun, da shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda kowa ka gano su. Inna ja'alna shayatina awliya'a lilladhina la yu'minu, lalle mun sanya shaitanu su zama majibinta ga waɗanda ba sa da imani. Akwai wata matsala da ke da alaƙa da tunaninmu a yanzu da irin rayuwar da muke, wanda mun karanta a baya game da muhajjar na Adam da Musa alayhi wassalam. Shi ne mutane a yanzu suna da ganganci wajen hujja da ƙaddara bayan sun yi zunubi. Sai mutum ya wata katobara sai mutum yana cewa ai kowa da ƙaddarar shi, yana kafa wa mutane hujja da ƙaddara. Shi ne nake so na karanta mana wata gajeruwar magana ta Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa, Abu Abdullahi al-Qurtubi a cikin tafsirinsa, da yake cewa bayan da ya gama fassara wasu tashi da waɗannan ayoyin, sai yake cewa amma man amila al-khataya, wanda a yanzu zai aikata zunubi, fa innal ulama'a mujma'una ala annahu la yajuzu lahu an yahtaja bi mithli hujjati adam. Malamai sun yi ijma'i akan cewa baya halatta ga wani ya zunubi sai kafa hujja da irin hujja annabi Adam alayhi salam, ya ce ya dinga cewa mutane matsala a talumu ne ni ala an qataltu aw zalaytu aw saraqtu wa qad qaddara Allahu alayya zalika, ya za ku dinga zargina dan na yi kisa ko na yi zina ko na yi sata ko na sha giya bayan ƙaddara ce Allah ya riga ya rubuta muku. Ya za a samu fiye mutane ƴan zamanin nan irin abin da suke faɗa ke. Ko dai shi mutum ya faɗa da kansa ko wasu masu irin gurɓataccen tunani irin wannan su fito suna kare wani mai laifi. Wani ma kafiri ne ba ma musulmi ne mai laifi ba. Amma su dinga kare shi cewa ai Allah ne ya kaddara mashi kafirci ko Allah ne ya kaddara mashi fasikanci. Ai mutane su dinga shiga tsakanin Allah da bayi. Ai mutane su dinga ganganci suna ƙoƙarin jin takaici da haushi ko suna kyaran wanda ya yi laifi. Sai Ibnu Alman Kurtu yake cewa to malaman musulunci sun yi ijimai a kan cewa baya halatta wani ya kafa hujja da kaddara da ce ai shi ya yi laifi kada a zargi shi. Sannan ya ci gaba da cewa wal ummatu mujma'atu mujmi'atu ala jawabi hamdil muhsin ala insani. Al'umma ta haɗa kan cewa mutumin da ya kyautata babu laifi a faɗin kyautatawar shi a yaba mashi wa zammin mudhibi ala isa'ati wanda ya zunubi kuma a zarge shi a nuna abin da ya bai kyauta ba wa tahdidi zunubihi alayhi a lissafa mashi zunubinsa irin yadda Allah ya ma Adamu kamar shi Adamu sai Allah ya gafarta masa. Don haka ba laifi ba ne don an yi wa wani tankiya a kan zunubin da ya yi ko ba hujja ba ce shi kuma ya ce a shi a kyale shi shi ba Allah ne ya kaddara ba. Ba a kafa hujja da kaddara a wajen aikata zunubi Allah ta tsare. Fa akbar subhanahu shi ne sai Allah madaukakin sarki ya ba da labari a nan a cikin waɗannan ayoyi da ni'imatihi ala bani adama irin ni'imar da ya gwaro adam bima anzalahu min al-libasil ladhi yuwari sawati wa min al-rish abin da ya saukar musu na sutura wanda suke rufe musu al'aurarsu wa inzaluhu lahu kama qala saukar wanda Allah yake cewa wa anzal qad anzalna alaykum libasan me ma'anarsa wala yace kamar yadda yake ne wa anzalna al-hadida da kuma wa anzala lakum min al-an'am kaga duk yazo da anzala 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 shi bul kathirin yana ganin a musamman a ta hadidi to al-inzalu ala haqiqati amma wasu malamai kamar al-imam al-qurtubi da shankani suka ce al-inzal anan bi ma'ana talaqa Allah ya halicci muku tufa Allah ya halicci muku karfi Allah ya halitta muku dabbobi da ni'ima kamar yace azwaju min nar kaga ai ba sakko da su akai kamar da yake sakko da ruwan sama ba da ka al-imam al-qurtubi yake cewa kulluhu bi ma'ana khalaqa ma'anar shi wa anzalna al-hadida ay wa khalaqna al-hadida wa anzala lakum al-an'ama ay wa khalaqa lakum al-an'ama haka wa anzala qad anzalna alaykum libasan ay qad khalaqna alaykum libasan haka shaukani shi ma yake cewa duka wannan a saukarwa ma'anar shi halittawa yace ba irin na kul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin yace wancan shi yana nan ala haqiqati domin ar-rizqu anan ma'anahu al-madar la fata mun gano wa fil hadisi as-sahih anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa kaga nan ma haka Allah bai saukar da wani cuta ba sai da ya zama ya saukar mata da magani bi ma'ana Allah bai halicci wata cuta ba sai da ya zama ya halitta mata maganin ta wannan hadisi ne sananne mashhuri yana cikin sahih bukhari da riwaya ta abu huraira da ibn mas'ud Allah ya bije kara musu yarda duk da yake a wasu malaman da suke ganin cewa shi ma anan din ma'anar shi anzala ai Allah ya saukar da cutar tare da magani duk da yake wannan fasara ce mai rauni daga ne kuma suka dauki wasu al'adu waɗanda har yanzu ana yin su a wasu wurare na wasu practice cewa ai daga sama cuta ke saukarwa akwai hadisin da suka zo da suka nuna cewa a wata rana a cikin shekara ko a cikin mausumi na damina ko makamantansu wanda ake saukar da cututtuka a wannan lokaci duk da haka dai ma'anar shi halittawa sannan game da ikibarin cewa lallai kowace cuta tana da maganinta nan ma malamin shi maganganu masu yawa domin a waƙi ana ganin wasu cututtuka da an rasa maganinsu an rasa yadda za a yi su to wannan zai nufin babu maganinsu abinda yake nufi shi ne kawai ƙarancin ilimin ɗan adam da bai rinci maganin tunda akan samu wasu cututtukan da a wani lokaci cikin rayuwa ba a san maganinsu ba daga baya a yi discovering magungunansu kuma a dinga curing su na ɗaya kenan na biyu kuma ana samun cututtuka wanda da gangan ake ƙin samun maganin su ko dai lalaci na dan adam ko kuma kuskure na maganin ga wanda ya kamata a bayar ba a bayar ba ko kuma kasuwanci akwai magungunan cututtuka da dama an san magungunan su amma ba za a bari maganin ya zo kasuwa ba saboda idan ka warke to shikenan kuma babu customer ki sai a dinga bada abin da ake cewa management drugs wato magunguna wanda kawai za a ci gaba da sha lokaci bayan lokaci har rai ya hare shi mutum ya shekara 20 yana shan maganin cuta shi bai warke ba shi bai mutu la ta kiri wala sanna shi to wannan dan adam ne yake kanshi ko yake ma sauran yan adam yan uwan shi mugunta yana capitalizing akan jahilcin su da shi kuma wani ilimi da Allah ya kwace mishi amma ba haka ba lallai ba wata cuta wanda ba ta da magani a wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma shine ya zama jari kenan dama shi jari ne ga wanda yake da ire duk in ka lura gabaki da wanda mutane suke mora a abun jinin su shine wani yana da wani ilimi da sauran ba ta da shi sai amfani da jahilci sai samu kudi a hannu malamin ya ci gaba da cewa wa akhbara subhanahu anna libas at-taqwa khairun min hadha al-libas Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa sutura ta tsoron Allah ta fi alkhairi fiye da wannan sutura da muke sanyawa a cikin mu kaga ba wai wannan din bai da alkhairi ba amma wancan yake kama kala lamma amarhum bizali fa kala kuma da Allah san da umurci da in za a tafi aikin haji a dauki guduri sai ce wa tazawwaju fa inna khairal zadi taqwa ku dauki guduri amma mafi alherin guduri shine tsoron Allah kamar da tarihi ya tabbata shi ne akwai mutanen kasar Yaman za su zo aikin haji ba sa ɗauko guzuri haka suke ta wazika wa kamar da kasan almajirai suna zuwa da ƙauyukan su za su zo birane wajen karatun allo ko bara ko makamantansu wai kana ganin in ka ɗauko guzuri za ka je garin Allah ɗakin Allah to kamar ka nuna wa Allah shi bai da wadata kenan kai ka ruko wani abu sai ka tawa ka nan zika ka gwada wani ciwo ne wanda yake mummuna shine Allah da kansa ya musu ɗinkiya cewa a dinga riƙe guziri lalle mafi alkhairin guziri amma shi ne tsoron Allah da za ka tafi da shi a ko'ina fa huma libasani wa zadani kaga akwai libas kurab akwai libasan yuwari sawatukum wa risha ko kuma libas taqwa sannan akwai kuma zadu tad'amu minhu wa zadu taqwa kaga guda biyu ne kenan to kowanne a cikin su libas taqwa zalika khair wa zadu taqwa zalika khair yana magana ne akan khairul khairai din nan yake ta magana summa qala sannan Allah yake ya bari adam la yasir lakum shaytan kama aqada abawaykum min al-jannati yanzi wa ankum anhuma libasuhuma wa yuhuma min sawatihim wa hi wa qala hadha li adam ay yaftatinu bi fitnati ash-shaytani kama fatana abawayhi Allah ya halika an adam da kasubai su darabtu da jaraba wanda shaytan ya ci nasara akan mahaifan ɗan adam guda biyu annabi adam da hawwa alaihi wassalam wa zalika bi ma'siyati llah Allah ya baiwa shaytan a dama akan iyayenmu adam da hawwa suka saba wa Allah wa asa adam rabbahu fagha wa ta'ati shaytan suka bi shaytan fi khilafi amri llah wa nahyi a bisa bin sabanin umarnin Allah da sabanin hanin Allah Allah ya ce kada ku ci daga ɗan itaciyar nan wa annahu lamma naza alil abawaini libasuhuma wa kadhalika qad naza alil dhurriyyati libasat taqwa wa libasal badni liyuhuma sawati kamar yadda ya cire ma ainihin iyayen mu guda biyu su cire su ba ku kuma zai dinga cire ma dhurriyyar su sutiran taqwa da sutiran jiki dan ya fito musu da munanan abubuwan su da haka yana wannan waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga duk sanda aka bi shaytan to an bi shi ne at the expense of mutuncin ka shine tsareci sannan kuma at the expense of imani da shine libasul taqwa abu biyu sai kai asarar ka kana fiye wa shaytan mutuncin ka da imanin ka mutuncin ka kaga shine abinda zai tsiratar da kai a duniya shi kuma imaninka shine abin da zai tafi da kai a lahira duk wanda yake bin shaytan zai yana tawarwari ne ga imaninka da mutuncinsa haka yana lalata rayuwarsa a duniya da kuma ranar gobe alkiyama wa qala ta'ala sannan Allah yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله يشي للي شدا زورية الشيطان دم سنا غنم كوتا إن دبا فاغنس الله يشي للي من سنيا الشيطان يضم ولي ولن دا فاسد جماني فأخبر أن الشياطين أولياء للذين أولياء للذين لا يؤمنون بهدي الله الذي بعث به رسله الله يبين الشيوى ولي الشيطان سوني وأن دا باسا إيماني دا الله باسا إيماني دا شريع دا الله يعيقو أن باوان سلسا كما قال فميدا الله يفتح ونجيز كتشا ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قريب دوان دا يكو دا كي دا أمبتا الله مرحمة يقيد له شيطانا سيمو تواتم كي يجيما سيمو جنجنا شما حتى يشد ون الشيطان فهو له كريم كيف مشيني عبوكين سفوري وشي وإنهم كما سو شيطان لا يسدونه والله كنا كتنجي ولا ننباي يسكي كما أنبتن الله أن السبيل لك تفركي مدي ليشي ويحسبون أنهم موتن كما سشاما كان شيرو سهان كدوس سنا كان تفركي وندي كنبتا أما كما سنا سمان أكن شريعك حتى إذا جاءنا حدث يا مكرع يا ذو قريه إن جاء الله قال يا ليت بيني وبينك بؤد المشرقين إذا كيتونا إذا ما أتيت تكانينا لتكانينك أقول نيسا وانديك تكاني قبس قدامي وشو قبس قداما لقبس تهابوكي داما رانا كنا دا مشرقين وان لك تشكيشي كرع تنبتوا قبس مسوكو وان لك تشكيشي كرع تنبتوا قبس مسوكو shine al-mashrikayn wa bi'sal karim Allah wadara wannan abokin zama ko wannan abokin tafiya irin na shaytan aboki wanda zai halaka ka ya kai ka zuwa ga halaka ga dukiya wa kadhalika kana shaytan haka kuma shaytan ya alƙawari kici ko da izzatika da ughwiyannahum ajma'ina na rantsa da girman ka sai na halakar da su gaba daya illa ibadatu minhumul mukhlasin sai bayan bayin ka kadai waɗanda kai ka zaɓa annabawa da salihai da mutanen kinki da ainihin wato mumine Allah ka sa mu sun bayi waɗanda za ka tsare daga halaka wa shaytan qala kuma yace hadha siratun alayya mustaqim Allah yace mashi ni wannan tafarki na wa madaidaici inna ibadi laysa laka alayhim sultan bayina na gari kan ba ka da hujja akan shi illa man ittaba'aka min al-ghawin wanda suka bi ka cikin bayi daga cikin wawaye marasa kan gado a wani kuma Allah yake cewa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim tawakkal lalle shi shaytan ba shi da karfin batar da waɗanda suka yi imani kuma suke dogaro ga Allah inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawun kai waɗanda suke yake da karfi a kansu su ne masu biye mushi alladhina hum bihi mushrikun wanda suke sanya shi zama abin bautar su kuma bayan Allah wannan cikin nahar kenan wani waje kuma Allah yake cewa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilu lalle shaytan suna zuwa su dinga gaya ma masoyansu maganganu na ƙarya dan su dinga jayayya da ku akan maganganu na gaskiya wa in ata'tumuhu innakum la mushrikun idan kuka sake kuka yi da'a ga waliyan shaytan kuma kun zo mushrike kamar su kuma akhbara an awliya ash-shaytanin ladina la yu'minun sannan Allah ya bada labari game da waliyan shaytan waɗanda ba sa imani faqat Allah ya ce wa idza fa'alu bai shaytan idan suka aikata wani laifi qalu sai kaji suna cewa wajadna alaiha aba ai mu haka muka samu iyayen mu suna yi wallahu amarna bi ce kai Allah ne ma ya ce ni kul inna Allah la ya'muru bil fahsha ce musu sam Allah baya kulli da al-fahsha atakuluna ala Allahi ma la ta'lamu da yasa kuke faɗan magana akan Allah wanda ba ku sani ba fa qawluhu wallahu amarna biha cewa da kuke yi Allah ne ya umarce mu da yin wannan alfasha yaktadi annahum mutadayyinun biha yana nuna cewa suna bauta Allah ne da alfasha yarawnaha suna ganinta a ibadatul wada'a cewa ibada ce biyayya ce ma'ana wanda yake yin sako ya yi da cewa sako ne yake bataki ko da sauki akan wanda yake yin sako ko yake shirya wani abu na barna sai kuma yace Allah ne yake yadin kokarin sai ya ga yake wasu ayoyi da su nuna cewa ai wannan abin da yake ma ibada ne kamar kana mushrikul arab yatukuna bil baiti qura kamar yadda mushrikai suke kewaye ɗakin Allah tsirara wa yaquluna suna cewa la naqufu fi thiyabil lati asayna Allah ba za mu kewaye ɗakin Allah da tufafin da mun yi saban Allah da shi ba illa al-khums babu wanda ba suke sanya sutura a lokacin a jahiliyyar kewaye ɗakin Allah sai Qurayshawa su ne al-khums wato su suna ganin su wasu keɓantattu ne waɗansu wato waɗanda Allah ya zaɓa ne waɗanda su suna da kaya na musamman Quraysh wa hulafa Qurayshawa da abokan abin nan ɗinsu alƙawarinsu wa kanu yatukuna fi thiyabi suna suke da sutura na ɗawaki wa kana ghayruhum qad yatufu fi thiyabi ahmasiyya wani kuma baƙo da zai zo daga wajen garin Makka yana so ya ɗawaki shi dai a shi hayan kaya ko ya shi aro ko a taimaka mishi a bashi aro a cikin garin Makka ya shi na wani mutumin garin Makka in hasala lahu zalika idan haka ta samu in ba ta ko illa in ba ta mu ba babu uriyana shi dai dawatin tsirara haihuwa uwarsa ya yi gidan hatta kana timmar asu ta kofa uriyana har mace ma haka take wa rubbama sakarat farjaha biyadi wani lokaci mata idan suna tawatu sai su dinga saka hannunsu suna rufe al'aurarsu wa taqulu suna waka suna cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhin suna cewa yau dai al'aura ta gabaki dayanta ko wani sashen ta zai bayyana ga masu kallo kuma duk abin da ya bayyana ban halasta wa kowa ya kalla ba haka suke yi a jahiliya saboda mummunan tunanin da suka daura kan cewa wai kayan da ka saka wataƙila ka yi saƙo da shi ko ka yi wata ɓarna ko zai halatta ka zo ka yi tawafi da shi a ɗakin Allah sai su mutanen Makka suna da kaya na musamman da suke bayarwa haya wanda kuma idan an baka da zaran mutum ɗaya ya saka ya yi tawafi da shi shikenan ba za a sake yin tawafi da wannan kayan da haka kuɗin yana da tsada ba kowa yake iya samu wanda bai da kuɗin da zai iya affordin wannan sai su suna tawafi tsirara sai a dinga barin mata su dinga yi da daddare farkon al'amari haka suke daga baya zama ana cakuɗewa ma a yi kowa yi san da ya samu hali amma dai za a ga mutane da yawa tsirara a bakin Ka'aba suna ɗawaki wannan mata da wannan barna haya ake kai a cikin su wa kana man qaha bi yadihi lil khums alqaha duk wanda ya ɗawaki da sutura shi na waɗannan mutanen Makka sai ya gurgar da ita fa sumiyat lakan ta zama kayan tsuntuwa wa harumat alayhi shi kuma ya haramta a gare shi sai ka da ya gama dawakun zai cire ya yar so ɗaya ake dawaki da kaya wanda za a ɗinka su ko kuma a tsara sababbi ne na dawakin shi kawai ga tsada ba kowa ke iya sannan kuma wanda ma ya samu da zarar an gama wai sai dai a wurin da su wa kanu aidan fil ihrami la ya'kulu da min tuhuni allazi fil an'am sannan sun kasance kuma a cikin wato in suna cikin ihramin ba sa cin kitse wanda ya fita daga cikin saniya ko raƙuma ko ainihin wato kinkiya ko akuya walihada lamma fataha nabi sallallahu alaihi wasallam makkata wa faza ta buka anzalallahu bara'a wa amarahu bil bara'ati ila ahli al-ahli mutlaq min ash-shirk wa bi sayrihim fil ardi arba'ata ashhur shi ne lokacin da aka ci makka da yaki aka ci ainihin wato tabuka bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar makka bayan kwanakin da ya na fito makka ya wuce tabuka sai Allah ya sauka mishi sotul bara a cikin ta aka umarce shi cewa ya ainihin wato yi barambara da duk wani alƙawari da yake da mushrikai sannan a ba su dama wata hudu su shirya cewa babu wani sauran alƙawari da su babu wani sauran alƙawari Allah ya ce mishi fa idan salatul ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumu idan waɗannan watanni na alfarma suka wuce to duk inda kuka ga mushrikai kawai ku kashe su ba za a bar su ci gaba da zama a haramin Allah suna irin wannan bakin kafirci da mummunan aiki ba ba san nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar as-Siddiq amiran alal hajj saboda wannan shekara nabi sallallahu alaihi wasallam bai je yake Madina sai sai aka dauki wannan sura ta bara'a aka aiki din Abu Bakar wa amarahu an yunadi shine amirul hajj aka umarce shi cewa ya je ya shira ya yi kuwa Allah ya hujja ba'da al-ali mushrikun wala ya kufa uriyan cewa babu wani mushriki da zai sake aikin hajji daga bana sannan kuma babu wanda za a sake bari yayi tawafi tsara fakanu yasrafuna biha min al-mawsimi kama sabata zalika tasihi daka aka aka dinga yaya ta wannan labarin a ainihin lokacin aikin hajji kamar da ya tabbata a cikin hadisi ingantacce min hadisi fi hadisi abi huraira kamar da yake cikin bukhari da muslim wa ghairihi da riwaya wanda wa huwa min al-mutawatir wannan labari ne da yake ya zo ta kuta koyi ubayna sayyidina abubakar ya kama hanya wa ardafa annabi sallallahu alaihi wasallam bi ali ibn abi talib sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake aika sayyidina ali dan abu talib radiyallahu anhu ya je ya raka sayyidina abubakar ya kara mishi kwarin gwiwa allah ya buga lil muahidina ugudu cewa ba za a ainihin wato kada a warware alƙawarin da aka yi ma masu alƙawari da anna adatuhum kanat allah ya qabulu bi nafzi al-ahdi wa halihi illa lil kabir aw ba'd ahli bayt abinda yasa shi sai na Abubakar da aka aike shi je kai sakon a dunkure sauran sako kuma na alƙawari da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da kanshi ne ya zai bada bayani amma warware wannan alƙawari to ba sai na Abubakar ne zai yi bane sayyidina ali shi zai yi a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da al'adar larabawa sun saba da cewa wanda yake shugaba gaba daya shi yake zuwa ya faɗi alƙawarin kuma shi yake warware shi idan ba zai iya zuwa ba yana da wani uzuri sai dai turo wani cikin mutanen gidansa da aka shi sai ya turo sayyidina ali dan abu talib ya zo ya ainihin wato faɗi wannan cewa alƙawarin za a jiraye su zuwa lokaci kaza fa akharahu annabi sallallahu alaihi wasallam in dalika ala adatihi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta musu a bisa al'adarsu ya kubalu zalika saboda su karba wa kana abubakar ne huwa al-imam alladhi yuqimu lin-nas manasikahu amma shi sai na bakar shine shugaba shine amirul hajji wanda yake jagorantar mutane akan ayyukan aikin hajji wa yusalli bihim shike yi musu sallah limanci wa yahkumu fihim shike hukunci a tsakanin su wa aliyyun ma'ahu li tablighi risalatil bara'ati ila ahli al-kufr shi kuma sai na ali yana tare da shi yana wakiltar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar isar da baran-baran da aka yi da su akan duk wani alƙawari amma kuma an jinkirta musu nan da lokaci kaza wato kowa akwai aikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo mutane guda biyu kowa da aikin sa kowa da irin wakilcin da yake ibnu kathiri Allah ya kara masa rahama a cikin tafsirin sa yana kara haske game da wannan waje yake cewa wa awwalu hadhihi suratu karimati نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من جبل تبوك وهم بالحج فرق براءة من الله ورسوله استوكد من الله صلى الله عليه وسلم تازور يسند النبي داود بياك ان تبوك يكي لدي سوى ايك الحج ثم ذكر ان المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عدد في ذلك سنة اتا ان بسيطي ومشركين ذا سجو اولا الشيكرة ابسا العادة تترارا وانهم يتفون بالبيت عراء فكرها مخالفته النبي صلى الله عليه وسلم هيا يي نفن aikin haji amma sai kiyamaci bai so ya cakuɗe ɗeni ya da waɗannan kagirai suna yawo tsarara a filin abin nan tawafi fa ba aka Abubakar da Siddiq radiyallahu anhu amiran ala al-hajj hadhihi sana jira sai yake sai na Abubakar daga can yayin aikin haji kuma daga nan aga musu wannan shine na ƙarshe da za a yi da tsareci yuqima lin-nas manasikahu wa yu'allima al-mushrikina هو يحب المشركين الا يهلك يخذوا بعد عنها يتنا بسو cewa daga wannan shekarar babu magana aikin haji bal da nasu tsara wa ayu nadiya fil nas bi bara'at bi bara'a sannan akaranta mutan sai bara'a falamma qafala atba'ahu bi ali ibn abi talib yayin da ya kama hanya kuma sai ya aiko sayyidina ali ya biyo sawu sai ya kuna muballigan ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaunihi asabar Allah dan ya zama mai fitar da sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi dan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam asibi da yake cin gado duka kamar sai a ci bayan kamar da zai zo a cikin littafin nashi kenan fa qawluhu bara'atu min Allah wa rasulihi ai hadhihi bara'a zuwa karshen dai tafsirin da ya kawo na wannan ainihin wato aya. Abin da yake kokarin bayyana mana a nan shi yadda shari'ar Allah madaukakin sarki ta bi waɗannan kafirai a hankali wajen bayyana musu tsare-tsaren da addini yake har zuwa lokacin da shari'a ta yi ƙarfi, addini ya yi ƙarfi, sai aka zo musu da wannan doka wadda ita ce doka ta rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya. Aka hana su wannan ibada ta tafiya tsirara. Wato, ya kawo mana wannan ne don ƙoƙarin yin bayani a kan yadda ɗan adam ya koma baya a cikin kafirci wajen tsare har a wajen ibada, kuma har ya ɗauka Allah ne ya umarce shi da wannan. Wannan duka daga cikin rudin da shaitan ya yi wa ɗan adam, ya raba shi da kyakkyawar al'adarsa da ɗabi'arsa da asalinsa, sannan kuma ya sanya shi ya dinga yin mummunan aiki, kuma ya rikita masa tunani ya ɗauka wannan mummunan aikin da yake yi ma ibadar shi, har abin da a hankalce hankali bai ɗauka, amma sai mutum ya dinga aikatawa kuma yana ganin ibadar shi. Shine wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, suna aikata barna kuma suna tsammanin cewa wai aikin alkhairi suke. Allah ta kare mu da imanin, Allah ta kare mu daga barna. Za mu saurara a wannan gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.